بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar Asabar, safiyar 30 ga watan Zulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 6 ga watan July shekarar miladiya ta 2024, inda muke karatu a cikin littafin Tadhkiratul Muta'allimin bi Nu'util Ulama'i Ar-Rabbaniyin. Wannan daura muna matataki da siffofin malamai na ƙwarai. Wannan shine darasi na 20 insha Allah. Idan ba manta ba, muna bibiya wannan malami Dr. Muhammad Thani Umar Rijal Lemo Hafizahullah, inda yake mana magana akan wato siffa ta 9 daga cikin siffofin malamai na ƙwarai a game da al'amarin ilimin su, shine al-hikmatu fi da'wati ila Allah. Suna sanya hikima, suna sanya wato dabaru waɗanda suka dace da yanayi, wanda suka dace da mutunci, wanda suka dace da sanin ya kamata wajen kalmominsu da mu'amalarsu yadda suke gudanar da al'amarin da a wasu. Ya fara kawo mana wato wasu bunut, wasu abubuwa waɗanda suke faɗawa ƙarƙashin abin da ya kira da suna as-siyasatul hakima, cewa daga cikin abin da zai nuna cewa da'awa ana yin ta a bisa tsarin da ya dace, abu na ɗaya akwai kyakkyawar gudanarwa, gudanar da mutane cikin hikima. A inda ya kawo mana maganganu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na hikimominsa wajen gudanar da mutane, za mu tashi inda yake cewa ta'liful qulubi bil mali ahyana, daga cikin hanyoyin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi wajen iya gudanar da mutane gudanarwa mai hikima, shine wani lokaci yakan ja ra'ayin mutane da ta hanyar yi musu kyauta mai ban mamaki. فإن الداعية إذا علم أن المدعو لم يرسخ الإيمان في قلبه رسوخا لا تزلزله الفتن فله أن يعطيه من المال ما يستطيبه. مي وعزي مي كرنتوا إذن يلورة شوى كواني چكين واند أكي وكرن أغا أنشرية تدش يزمان شوى اللورة إيماني بيزونا a zuciyar shi ya zauna daram ba, zai iya samun shakin, zai iya girgiza idan wata fitina ta bujuro. To ba laifi bane dan an dauki kudi an bashi, a bashi jari, a sashi harkar wani kasuwanci, a samu mashi appointment, a bashi aikin yi wanda zai dinga samun abin da zai ci, a sai mashi abin hawa, a sai mashi abin da zai wata bukata, a raba abinci na palliative, ko a raba wasu abubuwa na bukatu, ko a biya mai kudin haya, duk wani abu wanda in an yi zai sa ya wayi gari ya ga cewa lalle da gaske ana yi shi, kuma wannan zai sa wato ya saki jiki da wannan harka ta addini da ake yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan sosai, kamar yadda muka sani a cikin tarihi. Kuma za mu ga har yanzu abin mamaki waɗanda suke daukan wannan matakin su ne wanda suke kan tafarki wanda ba na gaskiya ba. Yan Shi'a particularly suna yin wannan abin sosai a cikin mabiyansu. Haka Kiristoci suna yin irin wannan, su ba 'ya'yan mutane scholarship, su gina musu rayuwarsu ta gaba, future ɗinsu. Idan mutum shiga cikin wani ibtila'i, rashin lafiya ko haɗari ko gobara, su ɗauki matakin kawo mishi agaji. To wannan zai sa sai ya sallama, ya bi wannan abin bakin rai bakin fama. Wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya fara karantar da wannan tafarki, saboda haka wajibi ne malamai da masu da'awa su gyara, musamman wanda yake da wadata ko hanyar da zai haka, ko da ba shi da wadata ya zama yana da hanyar da zai sa wani ya ma mutane irin wannan aikin na alkhairi. Allah ya jika Mala Bakar Gumi ya kasance yana irin wannan abu. Mala Albani namu Allah ya gafarta mai, ya yi wa mutane da yawa irin wannan wato siyasar rayuwa. Lilihtifadhi bihi fi hadiratil islam, ai haka dan a ci gaba da wato mallakar mutum a cikin da'irar musulunci, ka a bashi ya lalace ko ya fita daga cikin da'ira. Faqad shara'a Allahu lil mu'allafati qulubihim nasiban min az-zakati. Allah madaukakin sarki ya shar'anta cewa a baiwa mu'allafatu qulubuhum zakka, wanda ake tattalin zakatansu shari'a ta lissafa su a cikin ɗaya daga cikin mutane takwas da za a iya ba zakka. Wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yu'athiru hadithi al-ahd bil islam, nabi yakan fifita waɗanda suka shiga musulunci ba da jimawa ba, bi janibin min al-mali, ya ba su wani sashe na kuɗi fiye da abin da ya ba wanda suka riga suka dida musulunci. Kama fi qaulihi sallallahu alaihi radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallama li sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu, kamar da nabi sallallahu alaihi wasallama ya ga ma sa'd dan abi waqqas yake ce masa, ya sa'd inni la utir rajula wa ghayruhu ahabbu ilayya minhu, nakan dauki kuɗi na ba mutum alhalin na fi son wanda ban ba ba, khashyata an yakubbahu Allahu fi nnari, saboda ina tsoron kada Allah ya sa shi a wuta, kada rashin bashi kuɗin nan ya sa ya ridda ya bata ya halaka. To shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so yake kowa ya tsira, to kai da kake magajin shi a harkar malanta kai ma sai ka saka wannan tunanin, fatan ka mutane su tsira ko, to ka musu abinda za su tsira din. Wa qad yuti ashrafa quraishin wa ghayrahum min almu'allafati qulubihim litalafi sharrihim wa ahqadihim, annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yakan baiwa wato waɗanda ake tattalin zakatansu daga cikin quraishawa, waɗancan wanda sun riga sun shiga amma sababbin shiga, akwai kuma wanda ba su riga sun shiga ba suna gab da ana sa ran su shiga, litalafi sharrihim, dan a kawar da sharrin su a haqadihim, da mugun hikidin su. Wa fi sahih muslim min hadisi anas ma su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-islam shay'an illa atahu, babu abinda aka taba roƙan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dan musulunci sai da ya zama yayi shi. Qala ja'ahu rajulun fa atahu ghanaman baina jabalaini, annabi sallallahu alaihi wasallam ya baima wani mutum tarin dabbobi wanda suke sun cika wata hanya tsakanin duwatsu guda biyu awaki. Faraja ila qaumihi fa qala ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yu'ti ata'an la yakhsha al-faqa, ce ya ku jama'a kowa ya je musulunta, lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana bada kyauta irin kyautan mutumin da baya jin tsoron talauci. Kaga wannan bai riga ya musulunta ba sai da aka bashi ne sannan ya musulunta. Wa akhraj al-imam muslim anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ghaza ghazwata fathin thumma kharaja biman ma'ahu min al-muslimina faqtatalu bi hunain, nabi sallallahu alaihi wasallama yayi fatu makka sannan sai ya fita tare da tawagan musulmai suka je kuma aka yakin hunain. Fa nasarallahu dinahu wal muslimina, Allah ya ba musulmai da addinin sa nasara. Wa qala anas, sai anas ya ce radiyallahu anhu, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa ad-dunya, har aka samu mutane a lokacin wasu suna musulunta dan kadai abinda za a ba su na duniya, sai daga baya ne Allah yake taimakon su musulunci zauna a zuciyarsu. Fa ma yuslimu hatta yakuna al-islamu ahabba ilayhi min ad-dunya wa ma 'alayha, da zaran ya musulunta sai Allah ya mai da gamdakatar sai a waye gari musuluncin ya fiye mushi komai duniyan nan gabaki dayanta. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bayarwa. Wa li hadha yu'ti rijalan min quraishin al-mi'ata min al-ibl, yana iya ba mutum daya raqumi 100 cikin quraishawa. Fatal aqra ibn habisin mi'atan min al-ibl wa ta'u yanata mithla dhalika wa ta'u nasan min ashrafi al-arabi fa atharahum yawma idhin fil qisma, ya babba su ya fifita su akan musulmai waɗanda suka dade a cikin musulunci, su waɗannan sai wakkala su zuwa ga imaninsu. To haka ake so wato malami ya zama wannan ya riga cikin sofa malamai na kirki, shine amfani da dukiyarsu da dukiyar al'umma da ta zo hannunsu dan su taimaki addini, dan su taimaki ɗalibansu, dan su ja mutane a jiki. Amma aka wayi gari ya zama malami zai anso kuɗin gwamnati da sunan addini ya cinye, ya an shi na talakawa da sunan addini ya cinye, kaga yayi gida da waje kenan. Wannan shi a ganshi shar yana ta harkar shi, sauran mutane kuma duka a bushe kamar an ciro su a kaburbura. To wannan zaka ga lokaci guda za a iya kwashe musu. Irin shi ne zaka ga mace mijinta ya rasu ahlus sunna a batta ta wulakanta har ta je ta auri dan shi'a, an yi haka ba ɗaya ba biyu ba, dan shi'a nan ya laƙume ta, ya laƙume 'ya'yanku na ahlus sunna, kuma ya je ya cusa musu mummunar aƙida, ya dasa musu ƙiyayyar ku ahlus sunna. Wannan duk yana faruwa a cikinmu saboda sakacinmu da rashin kyautatawa mu. Ubangiji Allah ya bamu dama mu gyara. Saboda wajibi ne malamai su fahimci wannan, ba ma malamai ba, dukkanin ustazai. Ya zama muna da wato tsare-tsare na taimakawa junanmu, kwamitoci ne, kungiya abin nan za a yi, kwamitin marayu za a yi, wata gidauniya ce, wani cooperative ne za a yi, wanda za a dinga sa taro da CC don a taimaki juna. Kuma wannan abin ba zai gagara ba sai dai ba a ba da ƙarfi ba, kawai rashin kulawa ne. Amma in mutane suka ba da himma ba abin da ba za su yi wa kansu ba. Za ku iya haɗa kuɗi, ku yi kasuwanci, ku yi noma, ku yi kiwo, ku zuba jari a wata kasuwa, a samu a hankali ana tara wannan har a samu, ya zama dai an san manufa me za a yi da kuɗin. Kuma ya zama akwai accountability ya ake shigar da kuɗin, ake kashe su. Musamman dai kula da irin marayu, kula da ɗalibai masu zuwa makarantu don scholarship, saboda su ne mustaƙbalin al'umma. Ba da taimako ga wanda yake ya shiga wani hali na rashin lafiya, taimakawa mutum don ya samu jari a bashi bashi, irin ɗan taimakon da za a ba mutum zai aure a ɗan kawo wata 50,000 a bashi ya rage zafi da ire-irensu. Amma banda wanda zai ƙara aure, wanda zai ƙara aure to yana nufin shi wuyan shi ya yi kauri ne, a bar shi kawai a ga iya gudun ruwan shi. Mala Adam ba da kai nake ba, na ƙara rai. Idan mutum ya ce zai aure na ɗaya, to kaga wannan ana ganin wato yana neman mafita ne, sai a taimaka mai. Amma an ga ya wuce na biyu na uku, to wannan yana jin ƙarfi, yana jin ƙarfi, baya buƙatar taimako. Amma shi an taimaka mai zai karɓa. Malam ya ce na uku, ta'liful qulubi bil jahi. Akwai kuma wato taimakawa mutane a ja hankalinsu, kai amfani da darajarka ka ja musu hankalinsu zuwa ga addini. Fa inna hadha aidan min siyasatil hakima, wali hadha qala nabi sallallahu alaihi wasallam lil ansar hina ma athara alaihim ghayruhum fil ata. Kake amfani da wani abu na sharafinka ka kawo mutane addini kusa, kai musu abin da za su ga cewa lalle an san darajarsu kuma an girmama su an mutunta su. Kamar mene? Yace shine kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma al ansar lokacin da ya fifita wasu a kansu, sai ya ce musu, amma tardauna an yadhhaba an-nasu bil amwali wa tarji'u ila rihalikum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, fa wallahi ma tanqalibuna bihi khairun mimma yanqalibuna bihi. Lokacin da aka yi wancan abun a Hunain, tunda mutane ne su ma ƴan adam, mutanen Madina suka ga kamar to su ya za a yi musu haka, wannan mutanen takobin mu bai gama bushewa daga jininsu ba, yanzu kuma mun bo mun yi jihadi an samu kaya, an samu ganima, an ɗiba, an ba su mu, an kyale mu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tara sai musu jawabi, yace to ku me yana ku a ciki, ku fa annabin aka ba ku gaba daya, da za a rarraba mutane kungiya 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 ku zan shiga, kuma garin ku nan zan rayu, nan zan mutu, garin ku nan shine gidana. Sai suka ji daɗi, suka ga cewa to ai ashe sun fi waɗancan samu. Yana daga cikin siyasar da ya kamata malami mai da'awa ya gane, yin amfani da karamarsa da darajarsa wajen nuna wa mutane cewa ana tare. Kaga mujarradin mutum ya ganka a gun ɗaurin aurensa, a gun jana'izar mahaifinsa, a gun gaisuwar mutuwar babarsa, irin waɗannan abubuwan da kake renawa idan kana malami jagora, to su a gun mutane wannan wata karama ce. Kuma za a ga a cikin danginsa cewa ashe da gaske ne wannan, wato an san da shi a cikin harkar nan. Kuma mun gane irin waɗannan ƴan abubuwan da za ka ganin ba komai ba ne, ba komai ba. Malam Albani san da yake raye haka yake, duk mudin nan ya sha ruwa ya gaida iyayenmu, zai ce maka kawai za mu je mu gaida babanka. To in ta ganka da shi kuma ya je mata kyauta, za a ce a shi an san da shi a salafiyan nan, ba zama banza yake ba, sai ga ɗan uwanka su zama ƴan salafiya. Kuma mun gane to irin waɗannan hikimomin shine amfani da aljah. Ko kuma ka samu shiga a gun wani ɗan siyasa, to ka samu abin da zai amfana al'ummarka. Appointments ne za ka samu, ce to me ake so a yi muku algata malam, to ga ɗalibai na nan duka sun yi digiri, wannan ya digiri kaza, a ba su aikin yi, ko gashi nan a ba su kwangilasi, ko wato ya zama mutane su gane ashe za su ci moriyar darajar da Allah ya yi maka. Kuma gane jama'a wannan yana taimakawa wajen da'awa ta karɓu. Amma ya zama kawai kai daga kai sai 'ya'yanka. Yanzu ga akwai malamai da yawa da suke da irin wannan rowan, hanya yana da ita da zai samu mutane admission zuwa jami'a Islamiyya a Madina ko Azhar ko Kuwait ko Iraki, amma ba zai wa kowa ba sai 'ya'yan shi kawai. To wannan zaka ga sai a wayi gari mutane sun fahimci cewa su ba mai da su a bakin komai ba, suna ka sai shedan ya fara zuga su kaga dai addinin ba shi suke yi mawa ba to amma za su samu matsala a cikin abin da suke addinin su kuma shine zaka ga abokan hamayya za su yi ba su wawushe maka dalibai wani na zuwa da wata sabuwar da'awa wata mara kyau yanzu zai kwashe maka dalibai ko kuma dan siyasa ya hada ka fada da su sai zagaya na musu kun gani mun bashi kaza mun bashi dama iri kaza yaki zuwa ya karba malamin ku ne ya ja muku amma kai kana so ka zo ayi da kai dole zaka ji tunda kai ba malaika bane kuma zaka ba kanka fatawa cewa ba haram bane abin da kai maslaha ka ka samu makanka malamin yana ji shi kuma hankalin shi ya tashi shikenan kaga an samu baraka to duk irin wannan yana faruwa alal misali jama'a ya taɓa faruwa da wani ɗalibi a nan Zaria yake yanzu ina jin yana Iran ɗalibi ne Ahlus Sunna shi ya bani wannan labarin da kanshi wai wani ne ya gaya mu ba ko wani ɗan shi'a shi yaron ya yi karatu ya iya koyi da ingilishi sai ‘ya’yan wani ɗan shi'a suna zuwa wurin shi yana musu lesu da baban ya ga yara sun koyi turanci mai kyau sai har labari ya kai gun zazzaki zazzaki yana tun yana nan gillinsu ya sa aka kira shi ya zo aka mai godiya aka mai kyaututtuka aka ba shi kuɗi aka ba shi shadda aka ba shi atamba aka ce wannan ya kai ma mahaifin shi to kaga dole ya fara ganin kai a shin jikin nan yana da kirki fa abinda ake faɗa kan shi fa ba duka bane gaskiya abinda zaka fara tani kenan ka ce ba duka bane gaskiya yana da kirki wallahi the next thing kawai sai aka aiko mai da form aka ce in yana son karatu za a tura shi Iran ya je ya masters a English din nan to a lokacin ne ya gaya mu na ce mishi to gaskiya kaka je amma wallahi ya tafi abin shi ni ba ma san daga nan ina yi ba akwai irin su da yawa a Iran da Iraki mutane ne wanda ba ƴan shi'a ba musulmai ne amma ta wata hanya ta scholarship ko wata hanya ta aikin yi a embassy ko wani abu an tura su ƙasashen ƴan shi'a kuma da sun je ba shi za a musu ku shiga shi'a ba kyale su kawai za a yau da gobe za su shiga shi'a ko ba su zama ƴan shi'a hardcore ba za su zama apologist ga ƴan shi'a to Ahlus Sunna sai kamata su dinga yin irin wannan amma lil asaf mafi yawan malaman mu gaskiya ba sa yin wannan abu ba sa yi gaskiya ban sani ba ko hankalin su ne bai kai ba ko yayi ne oho to idan ka samu dama irin wannan yi kokari ka samo wa da al'ummarka abinda za su ainihin wato karu samo al'ummarka abinda zai zama musu alheri da alfanu kaga irin dan abinda ake yi a masallatai yanzu misali ai ba duk wanda yake sallah anan ne wai yake da tunani na addini irin namu mu wasu masallacin ba duka bane ya kamata mu samu mafi yawan mutane ma kawai su dai musulmai ne amma ba su da irin wannan tunanin ko wayewa kan addinin to irin ƴan abubuwan da za su ga ana yi na kyautatawa na mutuntawa ɗan abincin da ake rabawa na azumi da kake gani ko ɗan wata rana a zo a ɗan rarraba wata wasu ƴan takardu wannan fa shi dai yake jan hankalin mutane ko su kai hatta ɗan ƙanshin turaren nan masallacin nan tsaftar da yake ne ta kasan wasu abin da ke kawo su kenan akwai da suke faɗa cewa saboda masallaci is always neat musamman ran juma'a to abin da ke kawo su kenan to haka har sai ya fahimci addini duk wannan yana daga cikin amfani da wato dama da kuka samu ta tattalin arziki ko ta ɗaukaka at-ta'lifu bil afwi fi mawdhi' al-imtiqam sannan kuma zaka iya jan mutane ka ja hankalinsu ta hanyar afwa a lokacin da ya kamata ka ɗau fansa idan an maka laifi ka kama mutum da laifin ƙarara wal ihsan fi makanatil isa'a da kuma maida alkhairi a gunda aka ma sharri kar ka zama mai da'awa wanda kake da intiƙami cewa duk abin da aka maka sai karama ka zama mai ahwa wa qad madaha Allahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bi dhalika fa qala fa bima rahmatin min Allahi linta lahum walau kunta fadhlan غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر الله يتي da rahama ubangijinka ka zama mai saukin hali da ka kasance mai dacin rai mai zuciya take busasshiya da mutane sun watse sun baka waje Allah ya umurci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka dinga musu ahwa ka dinga neman musu gafara ka dinga neman shawarar su ahwa shine in kai aka malefi sai ka musu afuwa ka yafi idan Allah suka yi ma laifi laifin da ba yi da haddi sai ka nema musu gafara Allah idan ka tashi yin wani abu ka nemi shawarar su saboda an ka nemi shawarar mutum zai gane ashe an yadda da tunanin shi da hankalin shi kuma an yadda shi ma stakeholder ne kuma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da al'amarin sahabban sa wa mawqifuhu من فتي مكة من أعظم المواقف دلالة على هذه السياسة الحكيمة التي دخل بها قلوب أعدائه في أسرع وقت ممكن. أبونا النبي صلى الله عليه وسلم يأفته مكة إن رجع سكن أول سكنونا وتكوى متك أيش وزن أهو ديافيا وندكم هاي إذا تاريخ يأكي الدنيا أنا لبار ونن hukuncin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin ana ganin nubul din sa kuma abinda aka sani da komandoji wanda suka ci nasara akan garin da aka yi adawa da su shine za su kace-kace da garin wannan shine al'adar yaki a wurin yaki wannan ba aibi bane shine al'adar yaki in ka ci nasara za ka halasta wa sojojinka garin su ɗebi ganima su kama bayi su yi abin da suka ga dama wani zai halasta wa sojojin shi na wata guda wani sa'i guda sai sun gamsu sanan za a bar garin amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ci makka da yaki aka tara mutanen da suka shekara fiye da 20 suna mai makarkashiya da manakisa yace me kuke tsamanin zan muku suka ce ai kai dan manya ne mutumin kirki ne kai tarihin ka baka gaji rashin arziki ba kawai ya murmushe ta shikenan ku je duka na yafe muku dan ka ba a kama bawa ba a kwace wani dukiya a ce ganima ba ba a kone gidan kowa ba ballantana kuma kisa ba wanda aka shi illa waɗanda suka fito aka yi fada da su to ba taba ganin wani komandan yaki da irin wannan abu ba tarihin duniya kafin ko bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba taba gani ba wasu daga cikin komandojin musulunci sun kwatanta amma ba bai kai haka ba ba wanda zai kai irin wannan matakin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abin da annabi yayi daga nan sai kowa ya musulunta ba iya mutanen Makka ba iya har mutanen sauran alƙaryu da lunguna sai gane ashe mutumin nan alheri yake nufi ba haka ashe babban fahimce shi bane kowa ya ta musulunta shine idza jaa nasrullahi wal fatu to ka zama kana da irin wannan ahuwar a matsayin ka na malami a matsayin ka na mai da'awa dan wani ya maka laifi laifin ya tabbata kawai ka ce ka yafe ka yafe din kana jin haushin kanka in ka yafe amma ka yafe wani ya zage ka wani ya ci mutuncinka wani ya ci bashinka wani ya aure ka ya mata wulakanci wani ya buga mu abun hawanka kar aje ai ta rigima da kai a wajen yan sanda kan irin na'uba alaga ta malanka ya guri ka ce wallahi ba wanda ya isa ya riga ya sai ya biya wallahi da an ce ya haƙuri ya ga wata ta shikenan na yi haƙuri dan Allah to sai ka ga girman ka sai ya ƙaru a idan mutane sai mutane su fahimci da gaske ne kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaske ne to haka kuma koda shawara aka nema a gunka a wajen wata rigima ka zama koda yaushe kana bada shawara ne akan ai ahuwa ai rangwame kar ka bada shawara akan a ci gaba da rikici asiratul hasana daga cikin abin da ke taimakawa har ila yau a cikin siyasar gudanarwa akwai asira alhasana dabi'a mai kyau a aikace ويمثل هذا قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ويفدى إن زنشي ككاوان زنشي في هذا متمن ليكي كرا زواغ الله مدوك كن سركي كما يأيكي نجري كما يأيكي ني مسلمين يأيكي أي اعتز بدينه الإسلام يدنغ غنم شرفن سنة كن مسلمين ومتثل أوامره وتعاليمه kuma aikace a ga yana bin dokokin musulunci wajtanaba nawahiyahu wa muharramatihi kuma a ga yana guje ma abinda musulunci ya hana da abinda musulunci ya haramta wa zahara alislamu fi shakhsiyatihi kuma musulunci ya bayyana a cikin dabi'arsa bi muhasinihi wa akhlaqihi alhamida ta hanyar kyawawan halaye da kyawawan ayyukansa abun godiya fa inna hadha min as-siyasati al-hakima التي لها أثرها البالغ في جلب الناس إلى دعوته وأن ينادى أينهم واتو تاسيري وزن جمتاني إزوا قريش واتو كما والتأثير به فيه بسلوكه الحسن وسيرته الطيبة كما يتاسيري جمتاني وتني ذما واتو وأخلاقه النبيلة دهالا ينقري فلا يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه كي يدنغ هنا سأب شي كما يجيناي ويترك ما يأمرهم به ya dinga yin umarnin da abin da shi baya yi ya umarni da sadaka to a ga yana yi ya umarni da kyakkyawan halayya a ga yana yi ya yi umarni da haƙuri a ga shi ma mai haƙuri ne wato tun daga kan sakin fuska da mutane da mutunta su da gaishe su wani lokaci can da jimawa mallam ya taɓa mana wata nasiha ta musamman akan wannan ya tara mu ba wajen karatu bane ya ce me yasa nake samun labarin da ana rigima da ku a cikin anguwanninku, kowa duk inda yake yace ana rigima da shi, kowa yin shuru ce to ba kwa girmama mutane ne, ce ku dinga kaza ku dinga kaza, in wani in mutane anguwa ba su da lafiya ko dan dariƙa ne bai da lafiya ka je har gida ka gaishe shi, idan kana da abin da zaka kai mai na irin dubiya ka kai mishi, in baka da shi ka mai addu'a, ya gaice ka daurin aure ka je, an yi mutuwa a makwabta a ganka gaba gaba wajen jana'iza, in ma kana da yadda zaka ka taimaka da magarya ne da turare ne da wankin gawa ne da likafani ne ko a zuwa an so a masallacin ku, duk wannan yana taimakawa a fahimci da gaske abin da kuke addini, in za a bada wani taimako na gyaran hanyar anguwa ko za a yi wani aikin gayya a ganka a ciki, kar ka dinga wuce mutane baka gaida kowa baka wa kowa sallama, wurin su ba ustazai bane, kai kana tafiya kai kana ta muraja'a sai ka ce an sa kaset, to ya zama cewa kana da irin waɗannan tunanin da hankalin da sanin ya kamata, to irin waɗannan za su taimaka mutane su fahimci abin da kake yi, lalle addini ne kuma mai kyau ne, wani ba sai ka mishi wa'azi na qala Allahu qala rasuluhu ba, wannan kawai ya isa ka gane kai mutumin kirki, a lokacin malai mana wannan fada kuma mutane da dama suka yi itirafi da cewa tabbas suna yin wannan kurakura, kama haka Allahu ta'ala min qauli nabiyillahi Shu'aib alayhi salam liqaumihi wama uridu an akhalifakum ila ma anhaakum anhu, kamar da Allah ya bada labari game da annabi Shu'aib alayhi salam da yace musu, yace wa mutanen shi ba wai ina so ni in hana ku abu ne inje ina yi ba, in uridu illa al-islaha mastata'tu, ba abinda nake fata face in gyara iya abinda zan iya, to wannan ya zama shine shi'ar dinka, kamar shi'ar da mallam Shu'aib namu na tudun wada mai mu'assatul islah, in uridu illa al-islaha mastata'tu, idan kaga anan mallam Shu'aib da irin wannan dabi'ar duk yan wiwi ya mai da su ustadai, yan wiwi ne wasu sun zama ustadai, haka kawai sai ya shirye walima ya ce su kare yake gaita a yanka raƙumi, har raƙumi mallam Shu'aib yana yankawa ba sokewa kenan, za a ce ku sai gaici mutane ce kawai su zo yana da mitin da su, da haka duk ya in ka san wannan anguwar daba ce ta mutane wanda suke fajirai da yan karta da marasa mutunci, amma yanzu a hankali ana ta juya su ana ta canza su suna zama wasu mutane kamar ba waɗancan ba, sai ga wani ya zama shine ladan, wani ya zama shine mai jan ruwan daga rijiyar masallaci, kaga an tsira daga sharrinsa kuma an ci ribar abin nan alkhairinsa, to ya zama cewa kana da irin wannan innovation din wajen wato taimakon al'umma, idan kuma ka samu dama to san cewa lalle nasu ya samu arifq wat taysir, har ila yau tausasawa da yin abubuwa sannu sadda sadda, inna min mazahiril hikmati fi da'wati ila Allah ta'ala arifq wat taysir lin nas, akwai daga cikin siffofin da ke bayyana hikima a cikin wa'azi shine a dinga tausasawa mutane ana bin su sannu sannu, faqad aqama Allahu ta'ala ad-din ala qa'idati at-taysir fi kulli shay, yana daga cikin alqawaidul amma na addinin nan shine qa'idatu at-taysir, wato qa'ida ta sauƙaƙa abubuwa, fa inna hadha maqsidun asasiyyun ja'at bihi nususun qur'aniyya wa nabawiyya kathira minha qawlu ta'ala, qa'idata at-taysir tana da rassa ma da yawa a cikin qawaidul fiqhiyya, kuma wato shari'a ta zo da ita, qur'ani da sunna sun zo da nasoshi da yawa game da shi, kuma fadin Allah madaukakin sarki yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah yana son muku sauki bai son ai muku tsanani, wa qawlu ta'ala ma yuridullahu li yaj'ala alaykum min harajin, Allah bai so ya sanya muku wani kunci, wa qawluhu da fadin sa wa ma ja'ala alaykum fid-din min haraj, Allah bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba da ire-iren zalika wa ghayra zalika min al-ayat, wa min al-ahadisi da cikin hadisi akwai qawlu sallallahu alaihi wasallama yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru, Nabi yace yassiru ku sauƙawa mutane, wa la tu'assiru kada ku kuntata musu, wa bashiru ku dinga kusanto musu da alherin da ke cikin musulunci, wala tunaffiru kar ku kore su daga musulunci ta hanyar mummunar mu'amala da mummunan karantarwa, wannan yana cikin Bukhari da Muslim hadisin Anas, wa fi sayyini min hadisi Aisha radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Aisha, Nabi ya ce Aisha inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq, Allah yana daga cikin sunayen shi Rafiq mai saukakawa, mai saukaka al'amura, yuhibbur rifqa, yana son ya ga ana saukakawa. Wa yuti alal rifqi ma la yuti alal unth, yana ba da nasarar da take samuwa sakamakon bi a hankali, wadda baya bayar da ita in an ce abu da tsiko da tsiya ko da arziki. Yanzu ba yanzu muka yi labarin fato maka ba, da lokacin da aka zo Hudaybiya, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biye ma al-unth da wasu suka ce ayi, da ba za a fito maka ba har abada, da kuma addinin bai kawo yanzu ba. Ma'ana da ya ce lokacin da suka ce ba za a shiga ba, to mu shiga ko da tsiya ko da arziki, ko a kashe mu ko mu kashe, za su shiga kuma duk za a kashe su. Tunda ba su shirya mai yaƙi ba, shikenan al'amari ya ƙare wa musulunci. Amma ya haƙura sai da aka dawo bayan shekara biyu ta uku, shekara ɗaya a ta biyu afwan, sannan aka dawo aka yi fato makka. Aka zo aka shiga aka ci nasara a kansu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta bin abubuwa a hankali, wa ma la yu'ti ala ma siwahu, sannan haka ma ko ba al'unf ba, wani abu can daban wanda ya wannanci rifq, Allah baya ba da abin da yake barwa idan an ba abu a hankali. Da aka cewa da ake abu a hankali ba tsoro ba ne, ba lalaci ba ne, ba munafurci ba ne, ba maja ba ce. A addinin ne ya zo da wannan ka'idar. Addini ne ya zo da ka'idar abu abubuwa sannu-sannu, komai a tsaya a ba dattawa da malamai da wanda suke da gogewa a ba su dama su yi tunanin ya ya kamata a yi. Abin da suka ce a yi a haƙura a yi, ko da mu matasa muna ganin wannan abin nasu a ciki akwai sassauci, a ciki akwai karɓar renin wayau, a ciki akwai rashin kishin addini, haka muke gani. Yanzu misali, ka duba ka ga misali yanzu irin wannan abin da ake. Jahilai su ne suke da gaggawa da ƙoƙarin cewa a maida abu fitina, inda ana biye ma jahilan ƙasar nan, da fitina ta yi yawa fiye da wanda ake ciki a ƙasar nan. Hatta kai ma jahilai su suke gaya ma malamai, dole ku yi huduba a kan kaza, in ba ku yi ba munafukai ne, in ba ku yi ba ƙarya kuke yi. To sai ka ce ma jahili, to shikenan je kai karatu, kai ma ka zo galibin imami wannan, tunda kai ne mai san addinin, je kai karatu, ka zo ka zama limamin sai kai. In kana limancin juma'a ka kiyaye wannan, duk wanda zai ce maka algawa ta mala ya kamata ya huduba a kan kaza, wallahi ka kiyaye shi. Yanzu so yake ka tallata mai wani ra'ayin da shi ya gamsu da shi. Shi ya gamsu da abin a irin tunanin shi na jahilai, amma bai da ilimi ko capacity ko dama da zai tallata wa al'umma, kai kuma kai ne kake da wannan, to sai ya maka wahayin wannan tunanin nashi. To tun suna yin abin da natsuwa, yanzu har ya zama ma kamar kashedi ne. Har malamai sun dawo da gaske fa suna bi musu. Akwai malamin da dole haka yake haƙura ya yi abin da jahilai suke so, bai san haɗa sallah, dole haka zai haɗa. Yana yi yana ɗan kallo wasu wani da wani suna nan, in dai suna nan dole a haɗa, in ba a haɗa ba akwai matsala. Haka zai haɗa musu ya je ta yi istighfari. Shi ya san sharuɗan ba su cika ba. Sallar da ya kamata a tsawaita ba zai iya tsawaita ta ba, yana tsoronsu. Haka jahilai sun zama su suke abin nan mai zan ce ne, sun zama su ne watchdog, ko suke nuna mai za a yi, sun zama kamar wani regulatory body da suke ga mutane mai za su yi. Allah ya kyauta. To in an biye musu kuma fitina za a yi ta yi. Wa fi sahih Muslim min hadithiha aidan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunza'u min shay'in illa shana. Haka nan dai har ila yau a cikin hadithin wato ita Aisha dake cikin sahih Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ar-rifqa, lalle shi bin abu sannu-sannu, la yakunu fi shay'in, ba a sanya shi a cikin duk wani al'amari, illa zanahu, ba ce ya masa kwalliya, wala yunza'u min shay'in, ba a cire shi daga wani, a ce bari a yi gaggawa ko a yi yadda aka ga dama, illa shanahu, ba ce sai an dagwalgwala wannan abun da aka cire mishi bi a sannu daga cikinsa. Wannan abu ne da yake mujarrabun, kowa ya san haka, duk abin da kai mai gaggawa baka bi shi a sannu ba, za ka ga wato abin da zai bi baya a cikin shi na rashin cin nasara. Wa akhrajal imamu Ahmad wa Tirmidhi wa lafdhu lahu an Abi Darda'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man utiya hadhuhu min ar-rifqi faqad utiya hadhuhu min al-khair. Duk wanda man utiya hadhuhu, akwai da miri boye, man utiya huwa hadhuhu, wanda aka bashi rabansa min ar-rifqi, na bin abubuwa sannu-sannu, faqad utiya hadhuhu min al-khair, to an bashi nashi rabon na al-khair. Wa man hurima hadhuhu min ar-rifq, wanda kuma Allah bai bashi wani rabo a cikin bi abubuwa sannu-sannu ba, faqad hurima hadhuhu min al-khair, to an raba shi da al-khair cikin hadzinsa na duniya. Wa nususu fi hadha al-babi min al-kitabi was-sunnati kathira jiddan, akwai dalilai, akwai nasoshi da yawa akan wannan. Wal ma'iluna anil hikmati fid da'awati wan nushi, waɗanda suka karkace daga barin tafarkin hikima a wajen da'awa da nasiha, yatashaddaduna ahyanan fi ittikhadhi ma laysa biwajibin wajiba. Za ka ga daga cikin abin da zaka gane mutum watin ya bar tafarkin bi a sannu, shine abin da ba wajibi ba ya mai da shi wajibi, abin da bai kai a yi rigima ba a yi rigima da shi a kai. Wattikhadhi ma laysa bi muharramin wala makruhin muharraman, abin da ba haramun ba ba ma makruhi ba ya mai shi haramun, ya haranta wa mutane abin da ba haramun ba. Wa ahyanan bit tashdidi ala al akharina bi ilzamihim ma la yulzimuhum bihi Allah wa rasuluhu, wal lokaci kuma zai lazimta wa mutane abin da Allah bai lazimta musu ba, manzo Allah bai lazimta musu ba. Wal hukma alaihim bima la yatamasha ma hadha al maqsad al azim, idan ga musu hukunci da abin da ba haka ba, abin da yake ba wajibi ba ya mai da shi wajibi, akan shi kuma ayi rigima da shi ayi fitina. Shine misalin irin abubuwan da mutanen mu suke na fitintunu akan sallah, zai cece sai ya sallah takalmi a masallacin da ba su yarda ayi musu ba, akan wannan za a yi rigima da shi, kaga ba wajibi ne sallah takalmi, mustahabi ne, kuma ko da yake mustahabi ba ce ayi a inda zaka jawo fitina ba ko inda zaka kai kazanta ba, amma za a yi rigima da shi akan wannan. Wani akan kiran sallah a cikin masallaci ne ko a waje, zai za a yi rigima da shi ayi fitina har araba masallaci akan wannan. Wani akan wato misali, yanzu ga wani misali nan kurkusa da muke abin nan da shi, akan shan ruwa a tsaye, wani zai cewa kai dan bid'a ne da ya ka shan ruwa a tsaye, kuma babu inda aka haramta, ba haramun bane mutum ya sha ruwa a tsaye. Hasali akwai hadisi ma da Annabi shi ma ya sha a tsaye, amma dai al'aula shine in zaka sha ka zauna ko, idan wani ya ka sha ruwa a tsaye to shikenan kai bata cire. Akan wannan zai iya cewa in kai salama ba zai amsa maka ba, kaga ya lazimta maka abin da shari'a bata lazimta maka ba. Abubuwan suna nan da yawa ire-iren waɗannan. Wani abu ma kuma ko da gaskiya ne, shi ya san gaskiya ne, kai baka sani ba, wataƙila kai baƙo ne, wataƙila kai iliminka bai kai nashi ba, ko gogewarka da kai a harkar da yayi a harkar addini bata kai baka goge haka ba, kai baƙo ne, ka zo baƙunta wani masallaci ko wani gari, baka san ya mutane suke gudanar da abubuwan su ba, ba za su lazimta maka abin da su suke lazimta ba, to bai kamata wannan ya zama dalilin fitina ba, har sai in an karantar da kai ka nuna inadinka. To irin waɗannan sukan ja rigingimu da yawa a cikin musulmi, ko kuma su naffare musulmi daga fahimtar gaskiya. Mutum ya zo yana sha'awar ya ji gaskiya da ke tare da ku, sai aka mishi wata mu'amala kamar shi kafiri ne ko wani zindiki ko batacce, sai ga to ashe waɗannan ba da gaskiya addinin ba, sai tafiya shi shikenan. Da dama daga cikin al'umma suna samun kansa cikin irin wannan damuwar game da wasu ustazai a garuruwa mabambanta. Abu na uku a wannan babi shine al-uslubul hasan, a wajen wa'azi ya zama salon wancan duka a salon mu'amala ne, to yanzu kuma a cikin asalin karantawar ya zama uslubin karantawarka abinda za a kira da suna ne al-uslubul hasan. Kai ma kuma wannan duk wanda ya gyara a yasin, wanda kuma da ya bata yasin, kowa ya san cewa a shari'a da cin mutunci da zagi da habaici da yada zance, kowa ya san ba magana ce mai kyau ba. Duk wanda yake kuma ya san abin da yake ba mai kyau bane, dan an mushi shi ma ya san ba kyauta mai ba, to ba a san irin wannan su zama a cikin bakin mai wa'azi. Al-uslubul hasan huwa al-qawlul layyin wal-qawlul hasan, shine zance mai laushi, zance kyakkyawa, wal kalimatu tayyiba, zance wanda yake mai dadi, wal jidalu billati hiya ahsan, da jayayya da kyakkyawan zance. Wa qad jaa at-ta'biru anhu bi hadha kulli, an ambace shi da duka waɗannan sifofin. Qala Allah ta'ala li Musa wa Haruna lamma arsalahuma ila fir'auna tagiya, Allah ya ce musu sa annabi Musa, idhaba ila fir'auna innahu tagha fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, mun ji wannan a baya ko, hamaka ji cewa mutane suna fassara abin su ce wai ba irin yadda wannan ba dalili bane akan ai sassauci wa waɗanda ake musu wa'azi a kausa musu za a yi. To kaga su masu faɗa wannan magana ba a san ina suka karanta wannan tafsirin ba, amma yanzu bari mu ji daga malaman tafsiri aƙalla mutum biyu uku wanda kowa ya yarda cewa masana Qur'ani ne, shin su ma irin wannan fassarar ta 'yan dagaji suke yi, ga Ibn Kathir, al-Imam al-Hafiz Ibn Kathir yana cewa hadhihi al-ayatu fiha ibratun azima, wannan aya akwai abun lura mai girma game da ita, wa huwa anna fir'auna fi ghayatil 'utuwi wal istikbar, kaga fir'auna ya kai matuƙa wajen kangarewa da girman kai, wa Musa safwatullahi min khalqihi idzaka, annabi Musa kuma shine mafi zababben bayi na Allah a zamanin Banu Isra'ila, wa ma hadha, duk da wannan umira Allah yukhatiba fir'auna illa bil mulatafati wal lin, aka umurce shi aka ce kada ya magana da fir'auna sai ya tausasa mishi, sai ya mishi magana mai laushi, kaji fasara Ibn Kathir, wa an takuna, sannan kuma da'awatuhuma wa'azun su gare shi lahu ga fir'auna yakunu bi kalamin raqiqin layyin, su mai wa'azi da zance mai laushi mai sauki, karibin mai saukin fahimta, sahalin mai saukin a gane, li yakuna auqa'afin nufusi, dan zancen ya fi shiga cikin zukata, wa ablaga ya fi bada hikima, wa anja'a ya fi ratsa mutum, kaji tafsirin Ibn Kathir kenan. To kaga tafsirin Ibn Kathir shi ma yanzu dan usulubi ne Ibn Kathir ko, sai kuma yace wa qala al-allamatu ash-shaykh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi, Abdurrahman As-Sa'idi malami ne da ya rayu a wannan zamanin, zaka yace shi ya kharraja Ibn al-Uthaymeen, malami ne muhannaki sosai, gogaggen malami ne a ilimin lugha al-arabiya, yana da rubuce-rubuce akai a usulul fiqh, a tafsiri, a kusan duk wani fanni da ka sani na ilimomi da aqida, Allah ya gafarta mishi, so da ka tafsirin shi zaka ga tare da cewa takaitacce ne amma ya da fa'ida sosai, shine wannan tafsirul karimur rahman ko bi tafsir ayul qur'an mujalladi guda haka, tafsiri ne mai fa'ida sosai, idan kana nazari a cikin tafsiri zaka samu fa'ida a wurin sa takaitacciya, kuma yace fadin Allah faqula lahu qawlan layyinan ay sahalan latifan, zance mai sauki mai dadi, bi rifqin cikin ruwan sanyi, walinin da tausasawa, wa adabin da ladabi, fil lafzi min duni fushin, da ladabi tausasawa a cikin lafazi min duni fushin, banda sakin magana, sakin magana wato ya zama magana wadda ba a taunawa, ashariya, habaici, laquba na batanci, mugun zance, kyalketa dariya, maganganu wanda za su harzuka mutane, duk waɗannan suna cikin alfasha, to ba a so ka yi su, wala salafin, banda kuma tsawa, ka dinga dakawa mutane tsawa kamar ana fareti a gidan soja, wala gilza fil maqal, ko ka dinga gaya musu zance mai ɗaci, zancen da idan sun ji zai musu ɗaci a zukatansu, aw fadhadatin fil af'ali, ko kuma ka dinga yin ayyukanka a ci barkate babu natsuwa, fadhada tana zuwa ne a cikin aikinka, malami yana wa'azi wani hayya miƙe kamar zai tafi da gudu, ko ya dinga yin kamar zai tunkuyi yana kwatantawa, duk wannan fazaza ce irin da ake a mambarin wa'azi din, mutum ya dinga yin kamar yana yin acting, wannan bai cikin wa'azi, shine zaka ji ana takabbara, in ka ji ana wa'azi ana takabbara, to ƙarshe wallahi shirme yake, bai shiga wa'azin, wa'azin ba shiga yake, ko kuma wasu can ake wa'azin ba na wajen ba, amma su na wajen ana musu wa'azi, ya aka ce ka anna ala ru'usihim at-tayr, shine da gaske wa'azi yana shiga kenan, mutane sun yi shiru kamar akwai tsaye a kansu, amma kaza ana takabbara ana ta tasa su, wani ma ya ce a ci uban su kamar gidan kwallo, haba jama'a, to wannan kuma duk da sunan sunna ake yin shi, shi yasa kaga an samu matsaloli da yawa ga sanin marasa da zamu yi da su, Allah gafarta mana, yace la'allahu bisababil qawlil layyin, watakila saboda wannan zancen da kai mai sauki, yatazakkaru sai ya fadaku ya gane, ma yanfa'uhu abinda zai amfane shi, fa ya ce sai ya aikata abu, aw yakhsha ko kuma ya tsoron Allah, ya tsoron ma ya durruhu fa ya turku, ya tsoron abinda zai cutar da shi sai ya bari, fa innal qawlal layyina da'il lidhalika, zance mai taushi yana sa ayi haka, wal qawlal ghaliza, zance mai daci munaffirun an sahibi, yana nisanta mutun, yana nisanta ma'abucin zancen daga mutane, duk wanda aka san mai zance ne mai daci mutane za su nisance shi, za su nisanci wa'azin sa, wa kad fasara al qawlal layyina fi qawlihi fa qul hal laka an tazakka wa hadiyaka ila rabbika fatakhsha, ga shi aikace da suka zo abinda suka ce mishi,
su sa annabi Musa suka ce hallaka an tazakka shin me zai hana ko muna maka tayi me kake gani zai yiwu ka zama ka tsarkaka in sheta da kai zuwa ga ubangiji ka tsoron sa fa inna fi hadha al-kalami min lutfi al-qawli wa sulatihi wa adami basha'atihi ma la yakhfa malan sai yace kaga a cikin wannan zancen na hallaka an taksha ila an tazakka wa dai kala rabbika mataksha a cikin shi akwai saukin zance da lutfin zance da kuma rashin munin magana abinda ba zai buya ba saboda mene yace malaika fa alal mutaammil in ka tsaya kana tsada ga haka fa innahu atabi hal addalla alal ardi wal mushawara yanzu lafazin hal wanda yake nuna tayi da kuma shawara ake nema ba tirsasawa ba allati la tash ma'izzu minha la yash ma'izzu minha ba wanda za a ce mishi shin me kake gani me shawara ka game da kaza yaji kuma cewa tsiga jikin shi ta tashi ba wanda zai haka yace wada'ahu ila tazakki ya kira shi zuwa ga tsarkaka wa tatahhur da tsarki min al-adnas daga datti allati asluha at-tatahhur min ash-shirki allazi la yaqbaluhu kullu aqlin salim wanda tsarkaka ce daga shirka wanda kuma duk lafiyayye hankali bai karban shirka yanzu kage zai ga cewa ashe shine yake da riba idan ya bi gaskiya walam yaqul uzakkika bai ce in tsarkake ka ba shi ya tsarkake da kanshi bal qala tazakka anta bi nafsika kai da kanka thumma da'ahu ila sabili rabbih allazi rabbahu wa an'ama alayhi bin ni'ami adh-dhahirati wal batina sannan ya kira shi zuwa tafakin ubangiji wanda ya halicce shi ya rene shi kuma ya bashi ni'imomi na fili da na boye allati yanbaghi muqabalatuha bi shukriha wanda ya kamata a gode wa Allah sakamakon su wa zakaraha wa dhikriha da kuma ambatan su fa qala yace wa ahdi yaka la rabbika fataksha falamma lam yaqbal hadha al-kalam al-layyin alladhi ya'khudhu husnuhu bil qulubi yayin da duk da wannan zance mai dadi fir'auna bai amsa ba ulima annahu ko kuma alima annahu la yanja'u fihi tadhkirun aka san cewa to duk wani wa'azi ba zai taba ratsa zuciyar fir'auna sai ta yi laushi ba fa akhadahu allah akhadha azizun muqtadir shine allah ya mishi kamu kamun ubangiji mabuwayi wanda ya fi karfin kowa wato farko dai a fara mutum wa'azi mai sassauci in bai ji ba to allah zai magane shi wa qala ta'ala wannan shine tafsirin sidi kenan wa qala ta'ala kuma allah yace inji malam wa qulu lin nasi husna ku ga wa mutane magana mai dadi sai kara kawo mana tafsirin al-imam al-qurtubi shima a cikin jami'ul al-akamil qur'an ya yi qurtubi ya fassara wa qulu lin nasi husna da muke karanta ta kullun muke hujja da ita a inda za ta burge mu cikin suratul baqara ko qurtubi yake cewa wa hadha kulluhu haddun ala makarimil akhlaq wannan dukkanin sa kwadaitarwa ne akan hali na gari fayambagi lil insani an yakuna qawluhu lin nas layyinan wa wajhuhu mumbasitan taliqan ya zama ya dace da mutun ya zama maganar sa ga mutane mai laushi ce fuskar sa in ya hada ido da mutane sakakkiya ce ma albarri wal fajil ya sakin ma mutanen kirki da wanda ba mutanen kirki ba ya musu sakin musu huska ya musu magana mai taushi wasunni wal mubtadi haka zai ma'al sunna haka zai wadan bid'a min ghairi mudahanatin ba wai kuma dan ya narke cikin yan bid'a ba amma dai musafaha da mutuntawa da gaisawa da an yi mishi mutuwa kaje kun hadu kace mai assalamu alaikum in ya ansa ku saki ma juna fuska to wannan duk Qurtubi ne ya fada ba amma ba mu muka fada ba min ghairi an yatakallama ma hu bi kalamin yadhunnu annahu yurdi madhhabahu ko yarda afun yarda madhhabahu zai zama amma ba tare da kai mishi magana ko mu'amala da za ta sa ya dauka cewa ka yadda da abin da yake akai na mazhabar shi ta bata ba wato dai gaisuwa da mutuntawa ta dan adam ba tare da mu'amala wacce za ta sa ya dauka wato kun zama daya ba in an yi rasuwan nan ka je an yi jana'iza to daga nan kai tafiyarka Allah ubangiji ya ji karrai Allah ya gafarta mu iyalinka Allah ya baka hakuri sai ka tafiyarka amma a ce kuma da kai za ka zama makoki mako guda a wajen kai ne ma zaka dinga limanci a irin wannan musallatin da zama makoki to kaga ka nuna kamar tare kuke kenan wannan ko mun gane ko kuma a ce kullun kana gidan shi yana gidanka to wannan yana tare kuke kenan dan ire iren su amma dai gaisuwa ta mutunci da sakin fuska to wannan babu laifi yace li anna Allah ta'ala qala li Musa wa Harun fa qula lahu qawlan layyina Imam al-Qurtubi yace saboda haka Allah yace annabi Musa da Haruna ya kawo mana dai waccan aya ta cikin daha fal qa'ilu laysa bi afdala min Musa wa Harun wanda yake wannan magana wanda zai magana irin wannan bai kai falala annabi Musa da Haruna ba duk wanda zai magana da aka ce kace mun fara mutane magana mai dadi wal fajiru wanda kuma yake mutumin banza da zaka yi magana da shi laysa bi akhbasa min fir'auna bai kai sharrin fir'auna ba kowa yake shi wa kad amarahumullahu ta'ala bil lin ma'ahu amma Allah umarci Musa da Haruna cewa su bi fir'auna a hankali wa qala aidan Allah ya sake cewa kulli ibadi ya qulu lati hiya ahsan ka ce mabayina su dinga fadan zance mafi dadi a cikin Isra'ila kenan to kaga zai ƙara kawo mana maganar wani malamin tafsiri yanda kaga duk maganganun nan bai fassara da kanshi ba Ibn Kathir Sa'idi Qurtubi yanzu kuma ga Sheikhul Mufassirina Ibn Jarir malamin malaman tafsiri rahimahullahu malam dan Jarir yace wa qul ya Muhammad li ibadi yaqul ba'dhum li ba'din allati hiya ahsanu min al muhawaratil mukhataba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka ce wa bayina su dinga fada wa junansu zance mai kyau wajen tattaunawa da wajen yin magana da junansu in zaka tattauna da wani ko zaka yi magana da wani ka fada mishi zance mai dadi zancen da zai fahimta zance na girmamawa kar ka ci mutuncinsa kar ka nuna shi sakare ne ko bai da hankali ko bai da tunani ko bai san abin da yake ba kai ka sani da sauransu kana ga wani lokaci za ga malami a cikin karatu da irin wannan zai nuna yawan jahiltar da mutane da nuna wawaye ne su ko ƴan ƙauye ko ba su san abin da suke ba ko jahilai ne su duk aka ji wannan a bakin mutane da sunan malanta kuma akan mas'alar da akwai sabani ma akan ta kuma kai baka saka ladun tawa kowa sai ya bi ra'ayinka a sabanin nan ba kuma kai ka san da kake ce musu jahilai ka san ba gaskiya kake fadi ba domin da ba jahilai da jahilai ne su ba su isa su zo su yi magana akan ilimi har ka samu abin da aka musu da martani ba ba su isa ba jahilai suna nan a gari suna yawon su ba ruwansu da magana ilimi amma duk wanda har zai zauna ya karantar har ka ji cewa cikin karantarwar shi akwai abin da aka yi waraddi ya wuce ka kira shi jahili malam ya ci gaba da cewa wa hadha amrun magana qurtubi ce da ila wa hadha amrun okay ya sake dauko wata magana ne ha ila daga as-sa'idi ya gama ta qurtubi yace wa hadha amrun da ta tabari afwan wa hadha amrun bi kulli kalamin yuqarribu ila allah wannan umarni ne cewa wa qul ibadi ya qullati ahsan umarni ne cewa ka dinga fadan duk wani zance wanda zai kusantar da kai zuwa ga Allah min qira'atin na karatu ne wa zikirin ko ambatan Allah wa ilmin ko ilmi zaka karantar wa amrin bi ma'rufin ko aziza kai wa nahyi anil munkar duk abin da zaka yi ka fade shi da billati hiya ahsan yaqulul lati hiya ahsan agun karatu agun zikiri agun karantarwa agun wa'azi agun fira wa kalamin hasanin latifin ma'al khalqi ka dinga magana mai dadi mai kyau da dukkan mutane alakhtilafi maratibihim ko mun bambancin matsayinsu wa manazilihim da gidajensu wato da masoyanka da bakiyanka da makusanta da manesanta da wanda suka yarda da kai da ba su yarda da kai ba da dattawa da matasa kowa ka gaya mishi magana mai dadi wa annahu iza dara al'amru baina amrayni hasanaini in ya zama ga wasu abubuwa guda biyu kyawawa fa innahu ya'muru yu'maru ya kamata ya zama wannan don mani ana umurtaka bi ithari ahsaniha da haka aka ce billati hiya ahsan idan ga zance mai dadi ga kuma mafi dadi to mafi dadin zaka dauka illam yumkinul jam'u bainahuma in ba za ka yi haɗe su duka biyu ka faɗe su ba wal qawlul hasanu da'in li kulli khuluqin jamilin wa amalin salih zance mai gaski mai dadi yakan jawo aikata dukkan kyakkyawan aiki da aiki mai nagarta fa inna man malaka lisanahu malaka jami'a amrihi domin duk mutumin da ya iya mallakan harshensa ya iya gyara harshensa wajen magana to duk sauran abubuwan da yake ma zai iya gyara su sai annabi ya ce kuffa alayka hadha ya ta maimaitawa halshi halshi a cikin tafsirin Ibn Qayyim littafin Zadu Sa'ada yayi wannan magana sosai da cikin kuma Madarij Salikin amma duk mutumin da kaga bai iya kiyaye harshen shi daga duk abin da zai faɗa duk abin da ya ga dama faɗi kawai yake ba kai ba gindi to haka ma sauran gabobinsa da ayyukansa kar kai mamaki dan kaga bai iya kiyaye su wajen bin dokar Allah ba wa qala Allah ta'ala kuma Allah ya ce aidan ha ila wajadilhum billati hiya ahsan ka tattauna da su da abu mafi kyau da kuma wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum wa ghairu dhalika min alayat ga ji wannan bari mu juya wannan kasadin anan insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi